Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
To masu sauraro, a yau Laraba 2 ga watan Nuwamba shekarar 2016, za mu tabo maganar kafa hukumar raya yankin Arewa maso gabashin Najeriya ne, wanda har aka kara da jahohin Kano da Filato don cin moriyar shirin.
Haka yake, to da farko ma shin a ina ya kamata wannan hukuma ko kuma da me ya kamata ta fara ne, ko mai da hankali akai?
Eto a gaskiya shine na farko dai da wannan hukuma ta fara dawo da barin takunan matsugunai na su wannan mutane idan ka samu matsugunni to insha Allah bayan an dawo to kuma sai abin da za a ci a gurin a faru da haka noma a gurin da kuma kasuwanci kuma dama wannan hukuma mutanen wannan yanki sun dade suna sa ido su ga me gwamnati ta yi akan wannan lamari to kuma sai ga shi alhamdulillah yanzu gwamnati da kanta ta kura har ta fara har ma ta kuma ƙara wasu jahohi a ciki.
Masu duba al'amuran yau da kullun irin su Dr. Khalifa Dikwa yayi tsokaci bisa wannan al'amari na raya yankin Arewa maso gabashin Najeriya.
Sanin mu akan cewa idan aka ce Borno ya shafi duk wadannan wurare. An kafa wannan kuma masifan nan ta zo ta addabe mu. Kuma kafin ma ta iso ni na fada ga irin yadda zai faru. Abun ba Borno bane, ya kamata a ce duk abun da ya taba baba gana ya taba baban gida.
To haka zalika kuma da sannu za mu dinga yi muna waye a cikin shirin muna karanto amsoshin da kuka bamu a cikin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter don samun dama karanto da dan dama.
Gure ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan muryar Amurka a Washington DC.
To bari kuma mu fara da karanto muku sakonnin da kuka aika mana na amsar tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter.
Inda muka tambaye ku cewa menene ra'ayinku game da kafa sabuwar ma'aikatar raya yankin Arewa maso gabashin Najeriya da gwamnati ta amincewa. Ta ina kuma hukumar ya kamata ta fara mai da hankali?
To bari mu fara Maryam da sakon farko da ke hannuna na Hassan bin Muhammad Al-Mangawi Matina. Yace to yau da gobe ai wuta bata mutu ba ballantana a zuba mata wato karuwa har yanzu da sauran rina a kaba ganin yadda kungiyar Boko Haram suka zafafa kai har-haran su a wasu sassan na jihar Borno musamman a cikin wannan lokaci a Maiduguri inda su samu ne da kamata yayi gwamnati da jami'an tsaro su mai da hankali wajen maido da zaman lafiya a yankin da kuma inda su Boko Haram din suka addaba irin su jihohin Adamawa, Borno da Yobe. Idan an sami dawwammamen zaman lafiya kowa ya koma matsuguninsa to sai a yi maganar gina yankin da samarwa jama'a sana'o'i na waɗanda za su yi. Daga ƙarshe nake roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a jihohin mu na Adamawa, Borno, Yobe da ma duniya baki ɗaya.
Sai kuma Lawan Alƙali yace tabbas wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta yi na kirkiro ma'aikatar raya Arewa maso gabashin Najeriya wato yankin da 'yan ta da ƙayar baya suka lalata yayi daidai. Fatan mu shine waɗanda nauyin ya rata a wuyansu su ji tsoron Allah, su yi abin da aka umarce su ba saɓani yadda wasu suke sama da faɗi da dukiyar da aka turo domin 'yan gudun hijira ba. Allah ya sa wanda aka yi tsarin domin su amfana da shi. Amin.
To Allah isa, sai kuma Babangida Aliyu Rijau yace kafa wannan hukuma wacce za ta sake farfado da Arewa maso gabashin Najeriya abin murna ne, amma ya kamata a sanya wa hukumar masu sa musu idanu, sannan kuma ya kamata a ƙara tsaurara matakan tsaro don kada a yi wa shirin riga malam masallaci. Daga ƙarshe ina mai kyakkyawan fata cewa Allah ya sa kulliya za ta biya kuɗin sabulu, amin.
Amin. Sai Kabir Nasir Sheme ya ce, yau da gobe muna maraba da wannan hubbasa domin raya Arewa maso gabashin Najeriya, duba da yadda ƙungiyar Boko Haram ta lalata yankin, da fatan kuma shugabannin za su kula da hidimar da su tsakani da Allah.
To sai kuma Sani Dino Udubo ya ce, yau da gobe ba karamin ci gaba aka za a samu da kafa wannan hukuma ta bunƙasa yankin Arewa maso gabashin Najeriya ba ganin yadda rikicin Boko Haram ya kawo ci baya a yankin. Kalubalen da ke gaban hukumar shine ta gaggauta gina garuruwa waɗanda Boko Haram ta lalata.
Sai kuma Yahuza Sa'idu BKY
Kakihum.
To yace, yau da gobe hakika wannan kuma wani sabon ci gaba ne ga al'umman arewacin Najeriya, musamman talakawan Arewa maso gabas. Gani yadda yankin Arewa ke fama da karancin abinci, wato matsalar yunwa, kamata yayi kungiyar ta dukufa wurin farfado da arziki ta hanyar bunƙasa harkar noma da sana'o'in gargajiya, domin kuwa noma ga talakan Najeriya shine kan gaba. Haka kuma yana da kyau kungiyar ta dauki alhakin kulawa da wasu bangarorin ilimin yara kanana da kuma nakasassu. Da fatan Allah ya maina jagora, amin.
To sai kuma mu tsallaka kafin mu ci gaba da shirin, mu sake karanta wani. Ga wani yace, Shaibu Zidan yace, assalamu alaikum, yau da gobe mu ƴan Najeriya hakika mun yi na'am da kafa wannan hukuma ta farfado da yankin Arewa maso gabas da gwamnatin kasar mu ta yi, kuma dan duk dan kasa na gari ya kamata yayi na'am da wannan al'amari. Ta inda ya dace a fara kuwa, a gani na ya kamata a fara ne ta inda barnar aka fi mata illa, ko kuma aka fi yin barna a jihar Borno da Adamawa da Yobe. Mu dai fatan mu Allah dai ya sa ƴan kwamitin da aka nada a wannan bangarori su zama masu tsoron Allah ne. To ina ga Maryam, ai ina ga
sai
yauwa sai mu dan nutsa cikin shirin.
Okay,
sai an da kicin a dakina
haka.
To haka yake
yanzu kuma ina muka nufa.
To yanzu sai mu je ga tattaunawar da muka yi basawa wakilinmu na Abuja ya mana da bayan Allah guda biyu wanda dukansu ƴan jarida ne. Ga yadda tattaunawar ta kasance tsakanin Nasiru Adamu El-Hikaya da Adamu At-Tahiru, wani mawallafi a yanar gizo, da kuma Delemi Mustafa wanda shi ma ɗan jarida ne mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum,
inda kuma suka tattauna game da inda ya kamata wannan hukuma ta raya yankin Arewa maso gabas.
Malami, barkanmu da shigowa wannan zaure inda zamu tattauna kan hukumar kula da Arewa maso gabas. Ina tare da Adamu At-Tahiru, mai watsa labaru ne musamman ma a yanar gizo a tarayyar Najeriya, sai kuma dan jarida Delemi Mustafa Golu. Barkanku da shigowa zauren.
Barka dai Allah Nasir.
Bari mu fara da kai Adamu At-Tahiru. Wani muhimmanci kake ga wannan hukumar za ta yi wa yankin Arewa maso gabas?
Babu shakka wannan hukuma za ta taka rawar gani wajen inganta banna da ta auku a lokacin da wannan yankin shafama da gwagwarmaya ta 'yan ta'addan Boko Haram da kuma sauran abubuwa da suka biyo baya, musamman idan muka yi la'akari da kafa hukumar da aka yi ta yankin Niger Delta. Mun ga alfanun da ta haifar, saboda daga cikinsu akwai wanda suka kera mota, an kawo ta a nan Abuja mun ganta, kuma shugaban kasa ya sa albarka. Akwai matuƙa jirgin sama bila adadin daga cikinsu, saboda haka wannan hukuma ba ƙaramin taka rawa za ta yi ba wajen farfado da banna da ta auku a wannan yankin, musamman idan aka samu jajirtaccen shugaba aka sa ya jagoranci wurin. Yana da haɗari matuƙa idan aka sa son rai wajen zakulo wanda zai jagoranci wannan yankin na Arewa maso gabas. Na ji hirar da aka yi da Senata Ali Indimi, wanda ya nuna cewa za a kafa headquarter a Maiduguri. Ai, wannan ya dace gaskiya, saboda Maiduguri nan ne kamar ta shan azaba daga cikin yankunan da aka sau cikin wannan yanki na Arewa maso gabas.
Ni haka ne Adamu At-Tahiru, bari mu saurari wannan hirar mana ta shi Senata Ali Indimi.
Commission an gama insha Allah. Eh dama abin da ya rage mu karasa aikin da dan kadan ne ya rage shine muka karasa riyo. Ina fatan kana da sani akan cewa majalisar wakilai sun riga sun kaddamar da shi. Kuma shi shugaban kasa yana jira. Sa'annan mu majalisar da ta dama an dan samu matsala kadan. To matsala kadan din ma an gyagyara shi yanzu dai babu damuwa. Insha Allah muna gani nan da karshen wannan shekara dai shi shugaban kasa zai ranta ba hannu don a samu hukumar da zai sa hankali akan farfado da tattalin arziki da kuma barnan da aka yi a notice gaba daya.
Lindu mai kun daina muhawarar inda za a sa helikwatar hukumar na wannan yace Bauchi wannan yace Borno wannan.
An yarda akan dama suna jan kafan mu ne an yarda yanzu akan Maiduguri ne za a sa helikwatar. Kai ma ka yarda ina cin.
Eh wato kai ne ke nasara kenan karshe.
A'a ba bagaren nasara na komi ba ina gani dai su nuna mun mutunci kuma an yi mana adalci. Dama ba za ka ajiye asibiti ka ce ka ajiye asibiti a wani gari kuma wanda bai da lafiya din yana wani gari ba.
Sanata mun gode kwarai da gaske. To Dailibi ka ji abin da shi Ali Indume ya faɗa. Kuma kamar yadda rahotanni suka nuna yanzu an sanya Kano da kuma jihar Filato cikin wannan hukumar. Kai ka fito daga Kano ne ya kake ganin shigar da Kano cikin wannan hukuma wani tasiri zai?
Shigar da Kano da aka yi da kuma watan arewa ta tsakiya watan Filato kenan. Abu ne mai mahimmanci in aka duba da inda aka samu irin wannan barna ta intada kai baya kuma sasu a ciki insha Allah muna ganin zai kawo fado da shi tattalin arziki da aka rasa a cikin jahohin namu.
Kano babbar jiha ce wacce kasuwancin ta kusan za a ce bai ma taɓa tsayawa ba duk da irin zan iya cewa jarabawa da aka saba samu. Kana gaban da lamuran kasuwanci akwai wani tasiri da hukuma za ta yi ta haɗa har da shi babban birnin kasuwanci a arewacin Najeriya to Kano?
Ala kulli halin ni watan in aka ce ma za a ɗauko ita kanta hukumar Tinchakat a kawata Kano a jita to ina ganin hakan zai fi saboda in ka duba irin ɓannar da aka yi wa ita Kanan watan abin sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a rana ɗaya. An samu salwanta ta rayuka aƙalla mutum 200 banda irin ragaban kasuwanni ana sakawa an bata kasuwancin kuma an kashe shi bayan Allah. To in aka wannan hukuma Tinchakat ta Kano ma mu za mu ji daɗi insha Allah. Ina roƙon ta gwamnatin kar a sa sarai a cikin wannan harka ta wannan hukuma a samu mutum jajirtacce wanda yake an san cewa zai iya a cire siyasa a ciki a kawo shi a saka domin a gyara wannan lamari da aka samu.
Adama Tahiru kana duba lamura na yanar gizo kuma yanzu yawanci labarun farko ma kan same su ne daga wannan yanar ta gizo abinda ya hada da dandalin Facebook, Twitter da sauransu. Me kake gani ko kuma zan iya cewa wani ne me zaka ce na irin sharhi mutane ke yi kan wannan hukumar?
Babu shakka mutane suna nuna goyon bayan su da kuma ra'ayin mutane dai in ya raja'a akan kafa ainihin wannan hukuma din. Babu shakka idan gwamnati ta kafa wannan hukuma din mutane za su na'am da ita kuma mutane za su karɓe ta. Idan aka yi la'akari ma da cin nasarar da aka yi na kafa ainihin hukumar yankin Niger Delta to ba ƙaramin alfano mutanen wannan yankin suka gani ba lokacin da aka kafa wannan hukuma. Babu shakka idan aka kafa wannan hukuma kuma aka cire son rai aka yi dace da shugaba jajirtacce babu shakka za a ga alfano sa'annan kuma za a farfado da tattalin arzikin wannan yankin da ya dakushe sannan za a farfado da masana'antu da kuma ayyukan yi ga marasa aikin yi matasa da sauran bukatoci waɗanda wannan yankin yake bukata.
Al'ummar yankin wato daula in ka lura kusan yanzu ana magana har yanzu akwai inda ake da yan gudun hijira wasu kuma garuruwan ana sake gina su a dawo da mutane kamar irin garin Bama a jihar Borno. Shin me kake fatar kaga hukumar nan ta fara karyawa da shi ne wajen aikin ta?
Eh to a gaskiya shine na farko dai da wannan hukuma ta fara dawo da barin tukunan matsugunai da su wannan mutane idan ka samu matsugunni to insha Allah bayan an dawo to kuma sai abin da za a ci a gurin a faru da harkar noma a gurin da kuma kasuwanci to insha Allah ina ganin kuma dama wannan hukuma mutanen wannan yanki sun dade suna sa ido su ga me gwamnati ta yi akan wannan lamari to kuma sai gashi alhamdulillah yanzu gwamnati da kanta ta kura har ta fara har ma ta kuma ƙara wasu jahohi a ciki to ina ganin insha Allah kamar da abokin aiki na fara in dai an samu zartaci akan lamarin to insha Allah zai kamar tarihi ne in Allah ya yarda.
Adamu Tahiru ana da labarin cewa wasu kayayyaki mana in gudun hijira da ake turawa yankin su kan salwanta kana ganin ita wannan hukuma za ta iya tunda ma zai helkwatar ta ma kai tsaye arewa maso gabas ne kana ga za ta taka rawa wajen ganin waɗannan kayayyaki ba su rika yin layazana ba.
To dama Hausawa sun ce daga na gaba ake gane zurfin ruwa. Kowa ya ji lokacin da aka yi ya baɗiɗi da labarin salwantar kayan 'yan gudun hijira wanda ake basu daga gwamnatin tarayya sai ya kasance abin bai kai gare su ba. So wannan hukuma ya kamata ta sa ido kuma ta jajirce wajen ganin cewa duk abin da aka yi aiwatar aka tsara ya tabbata. So da yawa matsalolin da muke samu a Najeriya shine da zarar aka tsara abubuwa wajen aiwatar da su sai ya zama wahala, amma idan aka biyo da shiri tiryan-tiryan a rubuce a takarda tsari mai kyau, amma da zarar wajen aiwatarwa aka samu matsala sai kaga abin bai yi tasiri ba kuma an samu matsala a wajen gabatar da wannan shirin. Babu shakka idan wannan hukumar ta samu shugabanni jajirtacci waɗanda suka sadaukar da kawunan su domin yi ma ƙasa aiki, to za su aiwatar da abin da aka tsara.
Adamu, me yasa kake ta ƙarfafa lamura na shugabanni a wannan hukumar? In ka kula kuma za a iya cewa dama kuma ce wacce ko ba a taɓa yin irinta ba. Wasu za su ga tun da ba za a jira ga masu wani ma za a naɗa ba tukuna kafin wannan sharhin.
Abin da yasa ni ƙara nanatawa ko kuma ni faɗa ina ƙara nanatawa saboda so da yawa idan aka tashi naɗa muƙami 'yan siyasa za su yi hukumi. Za a ga wane ne ya wahala ko da bai cancanta ba ga wuri sai a zo a sa shi a ce ai ya wahala ga siyasa. To wahala da siyasa daban kuma cancanta ga aiki na amana daban. So wannan shi dalilin nake ƙara nanata wannan zance na samun shugaba jajirtacce ko kuma wanda ya cancanta.
Dalilin na tabbatar ka san arewa maso gabas din nan ka zaga yankuna da dama. A wasu lokuta ma ka taba zama a Gombe ma wanda ya baka damar sanin tsakiyar yankin. Ya zaka ce me zaka tuno da shi irin yadda a da yankunan suke da kuma bayan aukuwar wannan mummunan lamari na Boko Haram yankin ya zama.
To in ka duba a baya in ka shiga wannan yanki daga abin da ya daga Maiduguri zuwa Gombe din fatan abin sha'awa inda zaka ga akwai karfin tattalin arziki da kuma yarwa ta jama'a. Sabanin a wannan shekaru da aka samu iftila'i hanyar mabin a ce ka tafi wani gurin hada ba za ka ji ba. In ka duba irin kamar Baga watan akwai kasuwa da ake musamman ta kifici wanda aka zo daga baya aka lalata ta babu ita kwata-kwata. Mutane suka shiga cikin halin haula'i kuma in ka zo kamar misali yanzu Ashaka kamfanin Ashaka na siminti wanda aka je aka yi musu asarar wajen miliyoyi sakamakon kai irin harar da ake yi. Akwai lokacin da suka aka musu hari sai suka rasa naira biliyan hudu wanda babba asara shi. Yanzu kamar kasuwar shanu ta garin Fresco da suka shiga suka same ta ba mutum ba dabbar da an kashe. Aka bata kasuwar aka bata kasuwancin mutane suka rinin ba fitowa gaba daya wanda kashin ka duba an samu mummunar asara a wannan yanki na arewa maso gabas. Saboda haka ina ƙara maimaitawa ne ma gwamnati ta kawo ba dan siyasa ba a'a ta kawo amana wanda ya kamata a ce ya zo ya bi tsari abin kunya ne a ce kamar da aka fara akwai kayan da ke kawo na masarufi sai su bata ko kuna gaji sai bata kuma dan arewa
Adamu Tahiru. Shin waɗanne hotuna zaka yi tunawa da su da ake gani a kafafen yada labaran yanar gizo lokacin da wannan rikicin ya kamari da kuma yanzu da za a ce al'amura sun fara lafawa?
To gaskiya hotunan da ake nunawa da na yanzu akwai bambanci a yanar gizo. Hotunan da ake nunawa da babu shakka zaka ga hoton bom ya halaka mutane, zaka ga wannan cinya ta fita hannu ya fita, wasu kuma kaga kansu ya dame irin haka nan dai wannan hotunan suke ta faruwa. Wasu kuma zaka ga bidiyo an to ana yayyanka mutane ana dogo hey zo sai ya kwanta a yanka. Haka dai haka zaka yi ta gani akwai inda zaka ga an kone mutane ga sun yi kamar an kone akuya zaka ga mutane haka nan. To duk waɗannan hotunan su ake nunawa da amma yanzu gaskiya daga godiya ga Allah sai kaga mutum ya dauko buhun shinkawa wanda aka bashi yana fara'a da farin ciki da sauransu. Yanzu waɗancan hotunan ma sun kawo yanzu ba a koma dai ganin su in ba tsoho ajiya wanda ke ajiyewa ba.
To tattaunawar Nasiru Adamu Alhikaye kenan tare da Adamu Tahiru da kuma Dalemi Mustapha waɗanda dukkaninsu 'yan jarida ne. To masu sauraro sai kuma mu lallaba mu tafi ga abin da yake gaba wanda muka tattauna da wani bawan Allah.
Usman din ya tattauna da Dr. Khalifa Dikwa, shehin malamin jami'a kuma mai nazarin al'amuran yau da kullum, wanda dan asalin jihar Borno ne a Najeriya.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Maganar yankin arewa maso gabas wanda ake maganar kafa commission wato ma'aikata kenan musamman da za ta raya wannan yanki sai gashi an yadda da wannan abu har an ƙara Kano da jihar Plateau a ciki. Da farko me zaka ce akai?
Mu godewa Allah, mu godewa al'umma mu gaba daya. Na daya an kafa wannan abun da dadewa ne ya kamata a ce an kafa ta. Amma kuma ka san dama naka ibada kai in kuma bango bai sage ba dangare ba zai samu inda zai shiga ba. Sunan an ce NEDC arewa maso gabas, kuma ka san duk arewa gaba daya a tarihi ko kuma a addinance ta hadu da arewa maso gabas, musamman ma daular Borno wanda aka san ta babba har hada da bangare na Niger da Chad da Cameroon. Wannan mun sani domin sanin mu akan cewa idan aka ce Borno ya shafi duk wadannan wurare. An kafa wannan kuma masifan nan ta zo ta addabe mu. Kuma kafin ma ta iso ni na faɗa ga irin yadda zai faru. Abun ba Borno bane, ya kamata a ce duk abun da ya taba baba gana ya taba baban gida. Wannan mun sani. Duk wanda ya san tarihi ya san cewa arewacin nan gabaɗaya da inda wuraren da na lissafa su lokacin da aka ce Borno babu sauran daulolin sai bayan shekara 1000. Saboda haka duk wanda ya san tarihi, in dai mutumin zamfara ne ya san shi Borno akwai tunshinsa, tunda akwai garuruwa da sunayen bari-bari, misali Bakura da ire-ire abubuwan da na faɗa akan cewa babu yadda za a yi a taba Borno ba a taba arewan ba. Ka bar maganan kalmomin da aka kirkiro kamar Hausa Fulani. A harshe dukkanmu yawancinmu muna jin Hausa, amma ba Hausa shi kadai a ce in ya bincika bayan shekaru 70 zuwa sama ya san cewa kabilarsa daga nan ko nan da nan harshensa ya bata ya zama ba Hausa. Amma sunanmu arewa, wannan abin da aka kafa dole ne an san kowace jiha a arewa wannan abin ya shafe ta. Hawa-hawa ne. Borno gabaɗaya idan aka bi aka duba da mutanen da kasan da garuruwansu gabaɗaya an shafe Borno da Yobe da bangaren Adamawa. Saboda haka an yi kirkiri wannan domin a lura da abin da masifan da ta addabe su. Da waɗannan na fuskar da aka kashe mutane an ba ta garuruwansu. Amma kuma ba za a ce wasu jihohi ba su tawo ba, musamman ma misali Kano, ai abun ya shafe ta ta fuska 2-3. Fuska ɗaya ta harkar cinikayya gabaɗaya ta mutu tunda Borno babu, kuma an yi mata barna. Haka za Plateau, duk da cewa iri daban-daban ne yadda aka gama da wajannan gurare daban-daban ne, amma kuma hawa-hawa ne. Saboda haka in dai da suna za a bi an ce arewa maso gabas, ko mu san cewa a tarihi ma duk lokacin da aka fara da yin ta ina ne za mu afkawa arewa, sai da aka yi amfani da ilimi aka ce ya kamata a ce a yi maganin ruwan da na teku din nan na tafki din nan, sai aka bi ta river Congo Ubangishari, ruwan an yi siyasar ruwa an kasa ruwa daga tafkin Chadi wajen tattali arziki na ɗayan. Kuma mun bincika duk inda muka bincika muna samu dan arewa ne yana ciki yana tare da shetanin arewa domin a talautar da wajen ire-ire waɗannan makarce-makarce. Mun san ta mu kanana muna karatu a Turai mun san wannan abun. To na faɗi wannan abun kafin ma su faru. Gwamnati ta fara bita da kulle da sauransu, kuma na cika duk inda muka bi muka faɗa ga yadda ake so a yi. Dan arewa yana nan yana tare da su a ire-iren mu an yi waje da mu daga wajen aikin mu da sauransu. Wulakancin da muka gani a sunan arewa ne. Mu mun san cewa duk mutumin Borno misali ya san sauran arewa jikansa. Saboda haka idan ake so a gyara a zauna a ce to arewa gabaɗaya sunansa arewa, amma kuma a zauna a yi lissafi idan za a ce kaso kaza zai je ga Borno, kaso kaza ga Yobe, kaso ga Adamawa. Akwai inda ma suke arewa maso gabas wanda ba su sha wahala irin na Kano da Plateau da sauran ba. A fuskanci wannan abun ba siyasa ba ce, wannan da rayuwa ce. Kuma mu yawancinmu mumine ne, kuma hasada ba namu ba tamu ba ce. Saboda haka kar mu siyasantar da abun bai zo bai yi ba, kuma tarihi zai biyo mu.
Menene abin da ya kamata su kuma mutane su runguma daga wannan abu da aka yi wanda su zai shafa kuma su zai amfanar, misali in an yi shi yadda ya kamata din?
Ya kamata a san wannan abin ya zo daga Allah ne, kuma duk asaran da kai na rayuwa kusan kowa an yi masa barna na saboda haka daga Allah ne ni na rasa ɗanwana da yawa a ciki wadannan abubuwa duk Allah ne ya kaddara mana Allah ne kuma jarrabawa daga Allah ne amma kuma mu fuskanci mu taro mu gyara wannan abin da ya shafe mu saboda haka kar a siyasantar kuma a bar wannan abin ya fita da wuri gashi samari suna da yawa suna da kokolwa suna da tunanin na zamani wanda za su yasu taimaka su fitar amma kuma ba siyasa bane babba yayi hakuri da kokolwan saurayi saboda haka ni ina gani a bar wannan abin ayi shi da wuri har lokaci ya shige mana domin in ba mu jara da kanmu ba ba wanda zai zo daga nesa kuma ya tallafa mana saboda haka mu sa karfi wannan abin ayi shi da wuri mutane mu nan majalisa su kai zuciya nesa idan aka ce musu ina son sake fada cewa dollar Borno ba arewa maso gabas kawai bane dollar Borno gaba ɗaya ne wanda aka san a tarihi shekara dubu kafin sauran saboda haka kowa ya san cewa Borno ka kansa ne mu mun sani saboda haka mu taru mu jara duk inda ya shafe mu ai a cire irin kason da ya kamata a ci a tallafa a je ayi misali barna kam a kudancin Kaduna ma an yi arewacin Kaduna ma an yi ko ina barna an yi ana bukata wadannan tallafi ko ina amma da sunan wanda wannan abun ya shafi fiye da kima din nan a arewa maso gabas din ma Borno da Yobe da Adamawa ne saboda haka mu kai zuciya nesa mu bar hasada kuma mu bar siyasantar da rayuwar al'ummar mu
mun gode sosai Dr. Khalifu Dikuwa da ka samu damar tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe sai wani lokaci
To Allah ya kara mana kwanciyar hankali Isa Lawal Ikara yau da kansa ya ziyarci dan iya dan jin me zai ce game da hukumar wannan raya yanki na arewa maso gabashin Najeriya
To dai dan iya dai shi ya rufe mana shirin da nasiha ga daukacin mata sa maza da mata
Yau da sanyin safiya na kaiwa dan iya ziyara ina zuwa yace yau wa dan ikara dama kai nake jira shin kana da labarin shirin taimakawa yan gudun hijira musamman ma a yankin arewa maso gabas din da aka tafka asara nace eh naji gwamnati da yan majalisar kasa sun yunkura har ma an ce an kammala shirin kafa hukumar raya yankin arewa maso gabas din da ke cike da marayu musamman ma yara kuma ma gwamnatin ta amin ce a kashe kuɗi na makudan naira dan iya yace to ai wannan ne yasa nake ta tsumayin ka dan na san yau kam akwai hira saboda ni a gani na gwamnati tayi wa al'umar waɗannan jihohi kara don ko hukumar ce za ta taimaka wajen ganin al'umar wannan yanki sun tsira nace dan iya ka san fa ita wannan hukuma za ta yi aiki ne a matsayin uwa don ita ce za ta dinga kai taimakon gaggawa ga dukkanin waɗannan jihohi na arewa maso gabashin da ka sha damban dambarwa kai zama a hada da jihohin Plateau da Kano ta Kanawa a takeice dai hukumar ce za ta yi aikin ganin yankin ya samu farfadowa don ka san har-haren ƴan kungiyar Boko Haram din nan fa ya jefa al'umar yankin arewa maso gabashin cikin kaduwa kuma ya bar dumbin al'umar da ke yankin cikin yunwa saboda haka ne ma gwamnati ta ce a hanzar ta kaiwa al'umar agajin gaggawa alabashi su ma sa samu zarafin shalla goda irin ta rayuwa ko sa samu su fara warwala irin ta sauran jama'an da suke cikin natsuwa dan yace to Allah dai ya sa wannan hukuma ta samu kyakkyawan tsari saboda tallafawa al'umar yankin arewa maso gabas din da shine burin shugaban kasa Buhari kaga kuwa ai kafa wannan hukuma shine matakin fari da zai warware al'umar arewa maso gabas din daga tsatsauran dauri tunda dai an ce yanzu yankin ya samu zaman lafiya irin na dauri sai dai kuma idan ana son wannan hukuma ta zama abin alfahari ya zama wajibi wajen nadin shugabannin ta ayi dogon nazari idan kuma an kammala komai sai a sakar mata kuɗi masu kauri musamman dai idan ana son farfado da arewa maso gabas din cikin sauri saboda bincike fa ya nuna al'umar yankin suna rayuwa ne kamar a gidan yari nace dan iya to sai mu ce Allah ya sa a dace ya kuma baiwa mahukunta ikon getta yankin arewa maso gabashin da aka ce ya lalace sai dai kuma fa dole idan za a nada shugabannin wannan hukuma sai an tantance a baiwa masu gaskiyar da idan an nuna musu manufar wannan hukuma za su tsaya su jajirce wajen ganin sun inganta rayuwar ƴan yankin da ta susuce alabashi da sannu al'umar yankin su ma sa samu su yi fice musamman ganin yanzu an ce harkoki a waɗannan jihohi sun sukurkuce kuma ma kusan duk wata dama da al'umar suka samu a da fa yanzu ta kucce don haka dai wannan hukuma na da aiki a gaban ta fice fice musamman ganin a baya idan gwamnati ta ware irin waɗannan kuɗaɗe don taimako wasu ne kawai sukan zaga don su sace
to Allah ya kyauta Maryam dan ba mu sako a Twitter
okay to at dan fulani movie yace yau da gobe kamata yayi a fara maida hankali akan harkar noma da kiwo da masana'antu da hanyoyi dan yau a movie rashin hanya ce damuwar mu
to Allah ya sa mu dace da fatan kuma an amfana da wannan shirin na yau da gobe a madadin ita kanta
Maryam Bashir Bugaji
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara nake fatan Allah ya hada mu gobe a cikin wani sabon shirin na yau da gobe a madadin Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da Ibrahim Jarmai da ya sada mu ta Facebook live Dama engineer mu nayo Aiden Utko sai ni Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC
yau da gobe muryar Amurka ne ba ma daina ba yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau ta tantance